بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوانا طالبي ما نمو sauran mahalarta wannan masallaci ne albarka masjidur rahma. Ina mana barka da wannan yammaci a yau alhamis, wato ranar uku ga watan al-muharram shekara ta hijira 1448, daidai da lissafin ranar 18 ga watan yuni 2023. Kamar yadda aka ambata, matashiyar wannan tattaunawa ita ce wato wasu fa’idoji daga cikin tarihin Sayyida Aisha radiyallahu anha. Malaminmu Sheikh Malam Bashir Lawal Muhammad, Allah ya saka mashi alkhairi, ya gabatu a cikin tattaunawa game da wato fa’idoji a rayuwar Sayyida Nana Khadija radiyallahu anha. Kamar yadda ya ambata, lokaci ne takaitacce wanda ba zai bada dama a yi bajiya mai faɗi ko a sukwani zantuttuka a kan waɗannan mawdu'ai ba. Amma dai mana yudraku kulluhu la yudraku jullu. Sayyida Aisha radiyallahu anha, sunanta kenan Aisha bintu Abi Bakr ibnu Abi Quhafa At-Taymiyya, wato sunanta Aisha, sunan babanta Abu Bakr, babban sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma abokinsa tun kafin musulunci, kuma abokinsa har ƙarshen rayuwa. Shi kuma sunan baban shi Abu Quhafa. A cikin Larabawa, mutanen Makka su ƙabilar su Taimawa ake ce musu, Banu Taim. Ita ce kaɗai matar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura budurwa. Dukkanin sauran matansa bai aure su suna ƴan mata ba. Wannan yana daga cikin abin da wani lokaci takan yi wa sauran matan shaguɗe da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisi, yana ce mata uritu fil manami, an nuna mini ke a cikin mafarki. Mala’ika Jibrilu yakan zo masa da wani abu nan nutsatse a cikin wani kyakkyawan mayafi. Idan aka buɗe sai ga fuskar Aisha har sau uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan mafarkin. Wanda ya fassara wannan mafarki da cewa Allah madaukakin sarki yana umurtarsa da ya aure ta, kuma ya aika aka sanar da iyayenta a lokaci guda. Kamar yadda aka ambata, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure guda biyu kusa da kusa bayan rasuwar matarsa Khadija, wanda ya ƙaunace ta, kuma rasuwarta ta zama mishi ɗaya daga cikin jarabawar rayuwarsa, wanda ya samu sadma, ya samu tashin hankali sosai alaihi salatu wassalam. Da aka je neman aurensa, Sayyidina Abu Bakr ya ce, hawa ya manzo Allah, ai Aisha, ai yarka ce, kai ai babanta ne. Zama ya ce, ƙwarai kuwa ɗayata ce a cikin dangantaka da mutuntaka, tunda ‘yar abokina ne, amma kuma halastina ce. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta tana yarinya ƙarama, ‘yan shekara shida ko na kuma kamancin haka. Tana cewa ma bata ma san me ma'ana aure ba. Aka bar ta kuma a gun iyayenta har sai da aka je Madina a shekara ta biyu bayan hijira. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya koma Madina, suka tare da Sayyida Aisha radiyallahu anha a farkon hijira. Tana ba da labarin cewa ita dai an kira ta tana wasa da ‘yan ƙawayenta, aka ce ta zo, ji mahaifiyarta Ummu Ruman. Ta zo kawai sai aka shigar da ita, aka yi mata wanka, aka gyara mata gashi, aka shashafa mata abubuwa na kene-kene amarya, kawai aka rufa ta aka ce gidan miji za ta yi. To, fa’idar da za mu kalla a nan shi ne, wato abinda ke cikin aure na ƙara ƙarfin zumunta tsakanin gidaje guda biyu, gidan amarya da gidan angwaye, da kuma nuni zuwa ga cewa ashe ba laifi bane dan wane da wane sun taso tare, an yi abokantaka, an yi kasuwa, an yi makaranta. Idan mutum ya ga ɗiyar abokinsa yana so, ba laifi bane ya aure ta, ba abun kunya bane, abu ne mai kyau, danƙon zumunta ne. Kada ki tsallake uwar yarinya ki ce ba zai yiwu ba, ta so ne zai aure ƴata ba tare kuke zuwa wuri na da shi ba, karki wannan sallah ya halatta. Ki fatan halaya ya zama wani albarka ga gidanku, kamar yadda auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa da na Aisha ya zama albarka ga gidan gabaki ɗaya, kamar yadda lokacin da hadisa ta ifki ta faru ƙarshe ne Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum. Ya ku mutanen gidan sai na Bakar, kar ku yi tunanin wannan ya zama muku fitina, wanda ke shari'a alkhairi ƙarin daraja ne ga gidan. Saboda fa'ida ta farko shi ne halastin mutum ya auri ɗiyar abokinsa, halastin kuma wato a ɗaura ma yarinya ƙarama aure da babban mutum. Sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a shekarunsa sun wuce 40, sun wuce ma 50, a wajen 47 ya dusham, ita kuma tana yarinya ya kasa da shekara 10. Hasali ma irin wannan dattawa ba sun fiye rike aure, sun bi sanin mutuncin matan, duk abin da za ta yi na shirme da ƙuruciya duk zai iya jurewa, sai dai ya murmushi kawai. In ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya shigo da kai yau, ka ce ba za ka shigo nan gidan ba sai bayan wata ɗaya, kawai ya murmushi ya ce inna mashaqu tisbur wa ishru, inda wani ne irin saurin ma ka zai dalla mata bari ne ya zazzage ta, ki ci baki da hankali don kin zama na huce, to na fasa hucewa. Saboda waɗannan masu shekaru manya da suka san jiya suka san yau, idan suna son ‘ya’yanku ku ba su, sun yi riƙe aure. Ina fata mun gane wannan. Abu na gaba shi ne kamar yadda muka ambata halastin yi mai yarinya ƙarama aure. A dokokin Najeriya an kawo wasu dokoki da suke cin karo da wannan halastin. Ba sani ba ko a nan jihar Bauchi ana aiki da wannan doka, amma dai a wasu jihohi akwai doka na Child Rights Act wanda tun shekara ta 2006 aka yi mata, aka tabbatar ita matsayin doka a cikin tsarin mulkin Najeriya, cewa idan yarinya ba ta kai shekara 16 ne, aka ta wannan kule lauyoyi ko 18 ne, 18 ko to an mata aure, an yi an karya doka, kuma da limamin da ya daura da babanta da mijin da ya aure ta da shugaban kwamitin masallacin da aka daura auren duka sun yi laifi, kuma za a iya kama su a kai su gaban alkali, kuma alkali ya yi musu hukunci na tara ko har gidan yari shekara 5 ko a gidan yari. Za ga wannan doka ce da'ira, da'irar doka ce ko ta ci karo da wannan mabda'in wanda yake tabbatar cewa cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka wajibi ne ga 'yan majalisar musulmi je wannan dokar su cire ta, a canza ta ta zama cewa a ba mutane dama su exercise right din su na religious abin nan, right din su na addini. Addinin mu ya halasta, to halasta. Daura auren zai nufin mu'amala da ita, har sai ta kai munzilin mu'amala, mu kiyaye wannan. A sai da Aisha radiyallahu anha ta kasance mace ce mai ilimi, mai kuma kwaɗayin ilimi. Haƙurwa yana cewa ina mamaki, ya ce kai ba na mamakin zurfin ilimi a ƙur'ani da hadisi, amma ina mamakin zurfin ilimi a sanin ku, a sanin magunguna. Ta ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi rashin lafiya, ya kasance kuma mukan yi baki daga ƙauyuka, in sun zo ina tambayar su da me kuke maganin kaza, da me kuke maganin kaza. As-sayyida Aisha radiyallahu anha, Abu Musa al-Ash'ari yana cewa a cikin riwaya hadisi, yana cewa ma ashkala alaina nahnu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an min al-hadith,
فسألنا عائشة رضي الله عنها عنه إلا وجدنا عندها فيه علما يتباب وانا أبنى كراتو بيكي ركي كيمانا موسى بي سأبو موسى الأشعري سأنس سأبو هريرة سأبو لاي دان عمر سجادر سوى ليني سوى ليني سوى لنس جغر ما لما شدي أبو ليني كيمانا لما كتن بي عائشة سمن جولة سابنكا أبو لاي دان عمر يجي أبو هريرة ينا شوى وانا يلي sallar gawa ya raka gawa makabarta yana da lada kaman girman dutsen Uhudu guda biyu wanda ya tsaya iya sallar gawa kada yana da guda daya sai Abdullahi Umar fastagraba hadal hadith anya kuwa Buhari ba ya tuka kwashe kwashe ba irin yana ganin shi ma fa malami sai aika wani yaron da yake kaje ka tambayi Aisha wannan karatu ta taba jin wannan karatu ana zuwa ta ce gore kuwa wannan karatu ne ke batacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka dawo aka gaya masa yayi kofa yace laqad afratna fi karatika kathira shi ba shakka mun dade muna asarar lada saboda kawai idan an yi sallar jana'iza sai kawai koma gida a shi zuwa makabarta ko kuma a ce ga jana'iza wata gida yana da wani uzuri ko sai tafiyar sa a shahidi shine Aisha radiyallahu anha ta kasance malama ce kallabi tsakanin rawuna kisa zahabi yake ban yake cewa kana tarajlatan min al-nisa'i ta kasance wato kallabi ce tsakanin rawuna a ilimin kimarai karki zama kallabi tsakanin rawuna human leader a harkar dagariya siyasa amma ki zama kallabi tsakanin rawuna a harkar ilimi a taba ki qur'ani zanzan hadisi zanzan fiqh mathematics komai a jiki lahiya sai kiga kin taimaki al'ummar kin karantar da ƴaƴan kin karantar da makwabta kin karantar da abokan zama kin karantar da ƴan anguwa har ma kin karantar da mazaje ma sai ki zama mai amfani a cikin al'ummar ki karki zama wato katakkiya ko wanda za a laliba a rasa komai a kai kanki MC kamar an goge ka saboda haka daga cikin fawaid a cikin rayuwar Aisha shine muhimmancin ilimin yaya mata kuma in muka ce ilimin yaya mata mu masu fada wannan magana mu muna da falsafara da ilimin addini kuma ba wai ilimin boko ba domin akwai wannan da'awar a wannan zamanin kira zuwa ga ilimin mata amma ana nufin azuba musu tsantsan boko ilimin boko ilimi ne mai amfani ilimin sana'a ilimin kimiyya ilimin kaza 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 ana da bukatar sa amma dai yana mataki na biyu ne bayan ilimin addini saboda ƴaƴa mata mu tashi tsaye wajen koyon ilimi a wanda zai amfane mu ilimin addini da sauransu abu na gaba a cikin rayuwar Aisha ta kasance mace ce mai ibada tana kula da menene da ibada yawan sallah yawan azumi yawan karatun alqur'ani yawan aikin hajji da umara ta kasance tana yin waɗannan ayyuka karki tsaya iya karatu kawai bayan karatu ki aiki da ilimin ki kar ya zama cewa karatu kawai kika damu da shi amma ba ki da kula da ibada irin wata ta'ada da mata suke yi yanzu din nan an gama al'azhar sai ka tarawa ta bata mai azhar tana sai da abun nan mata ta tukune ta gama harkar ta wata gida sai bayan sallar isha zo ta yi azhar da asar magriba isha duka har ma ana yin wani zanci ana cewa wai ganin wadai sallar gidan biki wata ba ta yin sallar sai an je gidan biki daga kowa yana yi to nan kan za ta yi koda ma tana fashi za ta yi ka a gani sai kuma da an kira sallar ki tashi ki sallar da an kira al'asar ki tashi karki bari kina fashin sallar asuba ki danne gidan ki baya karki bari ki saba da wato a barin sallar tana wucewa musamman sallar babu kuma ramuwar azumi iyayenmu mata da yawa ana kama su da matsalar ramuwar azumi in na rantse da abin da zai kashe ni a nan na san ba zan yi kafara ba wata gida wata ana binta azumi tun na 1445 ba ta biya shi ba haihu ya riga shi an tashi ga 1448 duk bayan wata uku za ta buga malam DC na waya ko kuma na giya ɗaya za ta malam a taimaka mana da fatawa wallahi yace ana bina azumi kuma gashi na haihu yanzu kuma ina da wani cikin kuma ina ma da wani sa hanyoyi ne daban-daban to a dinga kokari ana rama azumi na fata muna gani abu na gaba a cikin fadaloli a fa'idojin rayuwa Aisha akwai as-sabr 'ala al-bala aqida Aisha radiyallahu anha take jarrabawa daya a rayuwarta wannan yake nuna cewa duk falalar da Allah ya yi wa mutum baya barin shi haka nan babu jarrabawa kamar yadda babanta ya gaya mata yake ce mata ai ba zai yi a ce kyakkyawan matakamai da take da fuska a wajen mijinta kuma abin ta haka nan kawai su zauna shi gobe zai yi wa to bari mu take guda ɗaya daga cikin jarrabawa tunda zuwa kuma zuwa lokaci shi ne hadisatul ifk wato sharri da aka yi mata da ƙage da ƙazafi dan a kashe mata aure dan a bata mata mutunci dan a tozarta mijinta wasu munafukai cikin munafukan Madina marasa arziki marasa kirki suka laƙwai mai mummunan zance suka kunsa suka yada a cikin mutane ai Aisha ai ba mata ce kamammiya ba ai tana kaza tana kaza wannan zance ya tambari a cikin mutane ya kai ya kawo wajen wata guda yana trending duk ya dawo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya ji iyayenta suka ji ƴan uwanta suka ji kishoyinta suka ji sirkanta kowa ba wanda bai san labarin don Allah ya kwatanta irin wannan labari a yanzu a ce an miki sharri cewa an kama wance da farko ko wance da ta haihu ai ba cikin mijinta bane ai mata aure ce amma kuma tana yin kaza ce kaza ya zama da cewa wannan abin sharri yaya nauyin wannan zancen yake yaya zaki ji ga kishiyoyi ga makwabta ga ƴan ba na na'iya ga mahassada kowa a wannan zamani na trending din yaya zaki ji shi ne ba karamin musiba ba shi sannan ga miji yana kaunar ki ana so a ga cewa ya kore ki a yi miki dariya to wannan shi ne fadarawa da Allah ya masa amma me take haƙuri da komawa ga Allah da kuma addu'a da taitayi har Allah ya fitar da ita daga wannan jarabawa kuma fitarwar da Allah ya mata sai ya ƙara mata daraja wacce wata mata a cikin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta samu wannan daraja ba su biyu ne a cikin matan duka duniya suka samu wannan daraja da ita da Maryamu alaiha salam su ne waɗanda Allah da kansa ya ɗauki gabarin wanke su Allah shi ne lauyansu da kansa wato ba wai an je an yi DNA ne ko an je an yi wani an je an yi kure an kura makaryatan an kure su sun kasa kawo hujja ko an je gaban alkali an ci rantsuwa duk ba wannan ake ba Allah ne da kanshi ya wahayi na alkur'ani ita ma ta ce ni ma na ma raina kaina ban san cewa wai na kai matsayi a wurin Allah da har Allah zai yi wahayin qur'ani da za a dinga karantawa wai a kaina ba da ko da ka jin jarabawa da Allah zai biya gidan miji ya hawo irin jarabawa da ake karta idan da tana cewa an cutar da Aisha fiye da cutar wanda aka yi miki sai ta hawo kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawa cewa da kadu biye mu fa akthar min hadha fa sabar idan Allah ya tarce ki da wata kishiya ko uwan miji ko zaman gidan haya ko miji mara kirki ko miji mai yin kaza ko mai kaza ko miji kullum baya nan matafi ko mai zuwa kallon kwallo zai dawo ta karfe 1 na dare ko mai yawan aure saki ko yayi miji kishiya ya ƙara yi ko Allah ya jarabce ki ba ki haihuwa Aisha Allah ya mata wannan jarabawa ko Allah ya jarabce ki da kishiyoyi masu shiga sharba shanu ga su nan jarabawa iri daban-daban da ake bukata mafi girman al'amari shine haƙuri Allah ya ce wa zalna minhum a'immatan ya haduna bi amrina lamma sabar a wata kira'a lima sabar haƙuri din nan da ake cewa kullum a yi haƙuri a yi haƙuri iyayen mu mata ku yi haƙuri tun kakanni haka suke faɗa yanzu zamani ya zo wasu mutanen banza marasa daraja suna cewa mata wai kada su yi haƙuri a dinda zuga mata ana cewa kada su yi haƙuri ta da ƙayar baya ta da fitina su yi rigima da miji sai an san me yake ciki sai an yi kaza 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 waɗannan rashin haƙurin ba za su ci hukumi na wajen ba haƙurin nan ne da aka ce abinda annabi ya gada to shi ne kawai bauta na ba ta gane wannan Aisha ta shiga wannan babban jarabawa kuma ga haƙurin ta yi an ji tsoron jiya a gurgude a Aisha tana da halin karamci musamman bayan Allah ya bata azumi bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ta dade a duniya bata rasu ba sai a shekara ta 58 bayan hijira nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a shekara ta 11 sai ta rayu shekara 47 a bayan su ba mu shi tunda ba su sake yin aure ba babanta ya rasu ɗan uwanta ma duk sun rasu sai dai ƴaƴan yayi da ƴaƴan kanne ba wannan tsawon rayuwar da kai sai Allah ya bata arziki musamman zamanin sayyidina Umar dan Khattab ya sanya wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fansho da garantuki mai nauyi duk wata za a kawo musu kaya a aji musu na kuɗaɗe take cewa kuɗin da ake bata kafin ta gama kashe waɗanda aka bata na watan da ya gabata wasu sun zo to na haka take ɗiba tana bayar da su sadaka kyauta tana ƴanta bayi to idan Allah ya miki wadata da arziki ki zama mai kyauta da sadaka kai ki zama marwaciya mun ji yadda Sayyida Khadija ta samu shiga a gumbaci a gumbar Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mutum ya kirkice ta ma karimiya saboda ka karki zama na hana sarki ruwa ki dinga kyauta kina bayarwa ko mutum na farko da ya kamata ki baki gashi ne mudallan zaki inda ba mu kuma da jinku kyauta kuna tana baya cewa sanda yake neman aure ko ba su kyauta ba sun gama kamfen yanzu ba sa kyauta ku kudin da musu ha ko kudi ba ta Sayyidina Ibn Mas'ud ba Zainab ita ma mai kyauta ce ma sosai ta annabi da shi wata ci da yaya ban da gori a ba da tafi zuwa da karshe a kutu da ishara ma al-zawj a Sayyida Aisha radiyallahu anha ta iya zama da mijinta manzo Allah sallallahu a ba abin za Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaudace ta nan ba kaunar da har kowa ya gane Sayyidina Umar yana ce ma Aisha fa hafsa kar ki bi ma Aisha la ta gurran naki hadhihi allati kanat mahbubatan inda zawjiha kar wannan da mijin yake kaunarta ta dinga rudaki ba wala ya gurran naki annan an kanat jarat yake auda'a minki wa ahabba ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw tariwa ni du Aisha ki karfi din da biye mata ita mutum yana tsananin kaunarta abu da yawa idan ta yi zai kauda kai ko kuma kike bazo zai kauda kai ba to na biya kaunace ta saboda hala ya lissa fa wasu abubuwa irin su ta kasance mata ce mai basira mata ce kyakkyawa mata ce mai asali mata ce ɗan gari mata ce wadda take kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin siffofin mata na ƙwarai wacce idan mijinta yayi fushi ba za hankalinta ba zai kwanta ba sai ta tsuguna ta bashi hakuri sai ta zo ta rike hannunta ta ce yau ba zan ci abinci ba ba zan yi bacci ba ba zan yi shiru ba sai ka hakura Aisha ta kasance ta iya ji da miji da kaddari da shi da hakuri da yi masa hidima ta ce ko da yaushe ina cikin hidima ga manzo sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma ba ta samun yin damar wani lokaci ta rama azuminta na Ramadana asi gab da sha'ban saboda yawan hidimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana yawan yin baki a dafa musu abinci ayi kaza ayi kaza da kula da shi kullun cikin wannan hidima take ki koyi wato kula da miji domin wannan shine bautar da ake cewa aure bautar ubangiji ba wai kun kike zo na ke hakin sai a kujera ka bauta hakima ki muni kina taba waya haki jona mata power bank wajen kada tajiya kai miji kuma yana buƙatar ruwa yana buƙatar abinci yayi tari baki kawo ruwa ba baki san da yake ciki ba har ulsa ta dinka kashe miki Allah ya ce ina ganin na cikin lokaci na ku gaskiya malam Abdul Mannan da kai da malam Ibrahim Alakiya ko wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.